أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwa jin salama banga isa ta addinin musulunci. A yau muna talata 18 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1443, muna kuma 19 ga watan Ramadan, 19 ga watan April shekara ta 2022. Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation Barik GRA a garin Gumel, dan ci gaba da zama a tafsirin mata wanda muke yi a cikin Suratul Mujadala ko Suratul Mujadila. Wancan satin mun yi karatu har zuwa faɗin Allah maɗaukakin sarki, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya da mu tashi a fadin Allah madaukakin sarki, ya ayyuhallazina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa. Na akram kallahu.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu idza najaytumur رسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يقوم إيماني أريم أنا ميمي تكفير ما إيماني أعيدة دموك أمبا تاما أمواتي ودلوك سلاح كرامي إيماني تركيئن إذن دا إيماني فجأي إذن دا إيماني دا كيأكي مغانا كيسي yana da buƙatar ki kimtsa, za a baki wani alkhairi ne ko ki kimtsa wani sharri ne za a so ki guje ma. To ya ayyuhallazina amanu, ya kuma su imani, idza najaytumur rasula, idan za ku gana, da wa za ku gana ar-rasul, da manzo sallallahu alaihi wasallam, faqaddimu bayna yaday, to ku gabatar bayna yadaina juwaku, a gaban ganawar taku sadaqa, wani nau'i na sadaqa. Idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yadaina juwaku sadaqa, kafin ku tattauna da shi ku gabatar da wata sadaqa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalilin saukar da aya din, mun faɗa cewa idan ana tattaunawa wani baya cikin wannan tattaunawa ɗin, yakan ji ɗan wani karkashi a cikin ransa, yakan ji wata damuwa, me yasa shi ba a gaggauna ba a tana a gana da shi ba, me yasa aka koma gefa babu shi? To wannan damuwar sai Allah yake so ya cire ta daga cikin zukatan waɗanda ba a tattaunawa da su, kuma ko wanda suke da daraja da su zo za su wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam buƙatar tattaunawa, zai ba su lokaci su sake to saboda a yi maganin abu. Sai Allah ya ce to duk wanda yake so ya yi wannan zanawar ta musamman da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauki wani kuɗi ya bada, sai ya zamanto shi ne kamar kati ko tikiti na izinin gasawar wannan, kamar yadda galibin asibitoci na kuɗi in ka je kafin a baka dama ka ga likita har sai ka ajiye kuɗin kati ko kuɗin consultant, wannan an ganka ko ba a banka ba, an baka magani ko ba a baka ba, an san cutarka ko ba a san cutarka ba, wajibi sai ka ajiye wani kuɗi. To shi ma sai Allah sai ya shar'anta cewa duk wanda za su tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ajiye wani kuɗi kafin su tattauna da shi. Wannan zai yi magani duk wanda tattaunawarsa ba abu bane mai muhimmanci, ba abu bane da ya tabbatar cewa yana da buƙatar a tattauna da shi, za a yi magani tattaunawa ta sai zaman to majalisi ɗaya ne, gurin zaman guri ɗaya ne, matsala iri ɗaya za a tattauna. Wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya nufata ga wannan shari'a ta idza najaytum ar-rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa, ku gabatar da wannan sadaqa. Allah ce zalika khairul lakum, hakan khairul lakum alheri ne a gare ku, dan za ku tattauna da Annabi ku ajiye kuɗi alheri ne. Wa athharu, kuma shi ne yafi tsarkaka, shi ne yafi zama mafi daɗi. Wa in lam tajidu, idan ba ku samu abin da za ku bada ba domin ku tattauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, fa inna allaha, lalle Allah maɗaukakin sarki ghafurun, mai ghafara ne, rahimun, mai jin ƙai ne. Fa inna allaha ghafurun rahim, Allah mai ghafara ne, rahimun, Allah mai jin ƙai ne. Da aka sa wannan doka, wannan ya sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna so su yi magana babu kuɗi a gurinsu, suna so su keɓe da manzon Allah babu kuɗi a gurinsu da za su biya domin keɓewa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sai aka wuni kusan babu wanda suka samu abin da za su bada domin wannan galibi. Sai Allah ya ga abin ya yi nauyi a gare su, ya yi musu wahala, ya takura su. Sai Allah ya kawo sassauci. Wannan ayar malamai suka ce ita ce kaɗai aya ɗaya a Alƙur'ani da malamai suka yi ittifaƙi cewa an ɗauke hukuncinta, babu wanda ya shakku a kan cewa an ɗauke hukuncinta. Kuma ita ce ayar da aka saukar babu wanda ya aiki da ita Allah ya soke hukuncinta. Wataƙila kuma za su ji ruwayoyi an ce Aliyu ɗan Abi Talib ne yake da canji ko salalla ya riƙa kawa yana badawa yana komawa yana badawa yana komawa, in yazo zai ce manzo Allah ina da tambaya, sai ya koma gefe sai ya bada kwandala a jima ya bada. Dukkanin ruwayoyi ba wacce ta tabbata cewa lalle abin ya faru da Aliyu ɗan Abi Talib. Ittifaqan ita ce kadai ayar da ba a taɓa aiki da ita ba aka soke, kuma duk malamin suka yarda an soke hukuncin da ke cikin wannan ayar. Sai Allah ya ce a ashfaqatum, istifham ma'anahu taqrir, malai ya ce tambaya ce Allah ya a ashfaqatum, kun ji tsoro ne ko kuma kun yi rowa ne ko kuma kuna ganin da nauyi ku fitar kuɗin ku bada? Ai a bakhiltum bis sadaqa wa qila khiftum, wasu suka ce a rowa kuka shi yasa ba ku bada kuɗin kun tattauna ba, rashi ne babu razana kuka yi? A ashfaqatum, kun ji tsoro kun yi rowa? An tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa, ku gabatar da sadaka kafin gaggawan da'awar ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa, sai Allah ce fa id lam taf'alu, Allah ce to tunda ba za ku aikata ba kuma ba ku aikata din ba, wataba Allahu alaikum, kuma Allah ya yi tuba a gare ku ya saukar muku da doka ba ku yi aiki da ita ba, an yafe taba a nan gurin ita ce yafewa. Fa idza lam taf'alu wa taba Allahu alaikum fa aqimu salata, sai Allah ya ce to mafi alkhairi a gare ku ku tsaya da sallah. wa atu zaka ku bada zakka. Har yanzu sai Allah ya sake juyo da masu imani kan muhimmancin sadaka ko muhimmancin sallah da muhimmancin bada zakka wacce take ba ta wajibi ba. Da haka ko da mutum ya kasa aiki na shari'a wanda Allah madaukakin sarki ya dora masa, ko da an bashi sassauci to lokacin da ya samu dama kuma ya dage da yawan sadakoki, ya dage da yawan sallah, za ta cike masa jibin abubuwan da ya rasa. Fa idza lam taf'alu wa taba Allahu alaykum fa aqimus salata wa atu zakata wa ati'u Allaha wa rasulahu, ku biyeya ga Allah wa rasulahu kuma ku biyeya ga Annabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa aqimus salata wa atu zakata wa ati'u Allaha wa rasulahu wallahu khabirun bima ta'malun. Allah mai cikakken labari ne dangane da abin da kuke aikatawa. Na'am.
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين.
نعم Allah madaukakin sarki sai ya tinkari wata kuma al'umma daban da take tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a garin Madina. Su ne wanda suka bayyana imanin su amma ra'ayoyin su ba sa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A fili sun ce sun yi imani saboda in an tashi dauka hukunci kar a dauka a kansu, amma zuciyarsu ba su gama yadda da cewa manzon Allah shine annabi ba kuma za su masa biyayya. Sai Allah ya bada labarin abin da ke cikin zukatansu wanda yake gwada mana cewa kenan idan za mu yi mu'amala. Allah ya faɗa a baya idan za a tattauna mutum biyu, mutum uku, Allah shine na huɗu, in za a yi biyar shine na shida, in ƙasa da haka ne ko sama da haka ana tare. Nan kuma sai yake gwada mana ko a zuciyarmu ne idan mun koyi, to Allah ya san abin da muka koyi cikin wannan zukatan namu. Sai ya ce alam tara, baka gani ba ko baka yi duba ba ko baka sani ba, ilal ladina tawallau, zuwa ga waɗanda suka jibinci suka kaunaci qauman, waɗansu mutane, ghadiba Allahu alaihim, waɗannan mutanen Allah ya yi fushi da su. Su munafikai suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yahudawa akwai gidajensu a cikin Madina. Daga su munafikai sai suke tsakiya, za su wuni a wajen manzon Allah su ji abubuwan da za a yi. A zahiri su nuna suna musulunci, da daddare kuma za su kulla munafurci da Yahudawa su tabbatar musu tare suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga suna kawance ne da bangare biyu, kawance da musulmai, kawance da arna. Sai Allah ya ce to alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum. Su waɗancan munafukan ba sa cikin ku, saboda a zuci ba imani iri ɗaya kuke da su ba, ba a kan manhaji ɗaya kuke da su ba. Su musulmi sun yarda komai da Allah ya tsara daidai ne gaskiya ne, su kuma munafukai suna da shakku. Da haka a zahirin tafiyar ba tare kuke da su ba, ko a hakikanin tafiyar ba tare kuke da su ba. Ma hum minkum wala minhum, kuma ba sa cikin Yahudawa, dan ba Yahudancin ba suke haɗa ɗari bisa ɗari. Wannan shine illar munafiki. In ya shiga tsakanin mutum biyu, baya tare da wani ɗari bisa ɗari, baya tare da wani bisa ɗari bisa ɗari. Ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna ala al-kadhibi, yace kuma suna rantsuwa akan ƙarya cewa su wallahi musulmai ne, wallahi sun yi imani, wallahi to ma abin da suke faɗa gaskiya ne, wallahi ba sa. Za ka ji su rantsuwa daban-daban. Allah ce wa yahlifuna ala al-kadhibi, suna rantsuwa akan ƙarya, wa hum ya'lamuna, kuma sun san ƙarya suke amma suna rantsuwa. Wannan ayar tana gwada mana kenan ko mun koyi abu a zuciyarmu. Bin yi rantsuwa a zahiri, an yarda da mu a zahiri, Allah ya san me ke cikin zuciyar, kuma da shi ɗin Allah maɗaukakin sarki zai kama mu da shi din Allah zai mana hisabi yasa yace a'adda Allahu lahum azaban shadida Allah ya tattala musu azaban shadida wata azaba mai tsanani innahum su munafikai sa'a ma kanu ya'malun yayi muni abinda suka kasance suna aikatawa itakhadhu aymanuhum junnatan sun rike rantsuwarsu a matsayin wata garkuwa idan ana mu'amala mutum yayi laifi kamar kananan yara ne zaka ji yaro ya fara rantsuwa wallahi wallahi na rantsa da zaka ji mutum yana ta rantsuwa na ta rantsuwa to haka su ma munafikai suke sun san kun san girman Allah kuma sun san ba za ku rantsa da Allah ba kan abin da ba daidai bane to sai su yi amfani da wannan sanin naku sai su yi rantsuwar akan kariya zan su ba wa kansu da kansu kariya shine sai to ittakhadhu aymanahum junnatan sun riki rantsuwarsu matsayin garkuwa fasaddu an sabilillahi sai suka hanarwa waɗansu shiga ta farkin Allah maimakon su bar mutane su taho su yi imani su karɓi musulunci sai su gaya musu ai mu ɗin ma ba da gaske muke ba kawai burin-burin muke musu kawai ku yi zaman ku akan al'adarku ku yi zaman ku akan addininku da da alkhairi mu ma da mun shiga cikin addini fasaddu an sabilillah sai suka hana mutane karɓar addini da wannan mugayen halin nasu Allah ya sake cewa falahum azabun muhin suna da azaba ta wulakanci da wulakantarwa a ranar gobe alkiyama Allah ya tsare shi
lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a ulaika ashabun nar hum fiha khalidun يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون
نعم الله تعالى تغني عنهم أموالهم yace lan har abada dunya anhum amwaluhum dukiyarsu ba za ta wadatar musu wala auladuhum ko yaran su ba min Allahi shay'an wani abu a wajen Allah madaukakin sarki duk wanda ba haƙiƙanin imani bane a ransa ba haƙiƙanin biyayya bace ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba haƙiƙanin musulunci bane a ransa idan har ya mutu ya koma ga Allah madaukakin sarki to dukiya da aka tara a duniya ba ta amfani yara da aka haifa a duniya ba su amfani waɗannan abubuwan biyu kamar su ne maganin zaman duniya fa yanzu duk wacce ta haihu yaranta suka zamanto wasu za ka ga ta wuce walakanci da ɗanƙanci albarkacin yaranta yanzu duk wanda Allah ya sa jakarta makara take da kuɗi za ka ji ko tsoro ba ta yi a yi mana ba shari'a ba ce ba daga nan har ka za mu je tana da kuɗin da za ta bada za ta ba 'yan sanda cin hanci a canja za ta ba alƙalai a canja za ta samu kuɗi a ɗauki lauyoyi so kuɗi suna amfani a wajen shari'a a duniya kuɗi suna amfani wajen sayan mutunci ga wanda bai da mutunci kuɗi suna ba da kariya ga wanda bai kamata a ba wa kariya ba sannan yara suna tasiri yaranta a guri kaza yake ɗayan yana guri kaza ɗayan shi ne wani ɗayan shi ne kaza albarkacin haka zai kaga an karanta musu akan abubuwan da bai kamata a ce an musu tara ba wanda da batta da yara to za ka ga an ci mutuncin ta an ci zarafinta to kada mutum ya ɗauka rayuwar duniya ma irin ta lahira ce tunda yanzu dai ina da kuɗi a duniya ina da ƴaƴa a duniya to ta ɗauka cewa ita ta kuɓu ta ta wuce wannan sai Allah ya ce lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a da yaran da dukiyan ba za su musu amfanin komai a wajen Allah ba ulaika ashabun nar waɗannan su ne ɗan wuta su ne masu zama a wuta wanda mu'amalar su ba musulunci ba ne ɗari bisa ɗari hum fiha khaliduna in sun shiga suna tabbatuwa a wannan wutar har abadan abada da shi ne za su shiga wannan wutar yawma yab'athuhumullahu jami'an ranar da Allah zai tada su baki ɗayansu yadda mutane ke tafiya lahira daya bayan daya daya bayan daya daya bayan daya idan da za ta shi alkiyama mu kuma duka haka za a fito mu lokaci daya ba da daya da daya za a fito ba a kowa ne Allah zai fito da shi ba za a ce ba sai bayan sati uku a tare da wasu sai bayan wata uku a tare da wasu sai an gama da shari'ar wasu sannan a fito da wasu ba haka bane ba shi Allah gaba daya za a fito da al'umma tun daga na farko har zuwa na ƙarshe yawma yab'athuhum Allahu jami'an ranar da Allah zai tayar da su baki daya idan suka gan su a filin alkiyama kuma suna so su yaudari Allah suna so su kafa hujja fa yahlifuna lahu sai su ma Allah rantsuwa kama yahlifuna lakum kamar yadda suke muku rantsuwa a duniya ku yadda cewa su na kwarai ne to haka za su wa Allah a ranar gobe alkiyama da haka shi munafiki har a lahira yana tsammanin cewa munafurcinsa zai masa amfani da haka yadda suke rantsewa a duniya akan ƙarya ta yi musu amfani za su yi irin wannan rantsuwar a lahira a gaban Allah maɗaukakin sarki fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay kuma sai su yi tsammani fa yanzu suna da wata hujja annahum ala shay suna kan wani gwadabe da zai tsiratar da su kuma Allah maɗaukakin sarki ya iya kamu lokacin da suka zo a duniya sun zauna tare da masu imani sun yi rantsuwa masu imani sun dauke su sun tafi daya da aka je lahira suka rantsa sai Allah ya kauda kai tukunna za mu dawo zuwa gare su da suka yi wannan rantsuwa sai suka koma a junan suna cewa ina ga mun shafa wa yahsabuna annahum ala shay za su dauka cewa ba suna kan wata hujja sun tsira Allah zai kare su har tafiya ma za ga yan wuta layin su daban munafikai suna tare da layin masu imani sai sun hau sirade ana tafiya Allah sai ya kawo wani abu da zai shamaki tsakanin masu imani na gaskiya da masu wannan kafirci din ko masu munafurci a zuciyarsu in Allah ya ce fa duriba bainahum bisurin lahu babun batiruhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab yunadunahum alam lakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum zasu ce musu aba tare muke da ku a duniya ba yanzu ma a lahira ga muna tare ya aka yi kuka yi gaba da hasken ku kuka bar mu a baya zasu ce musu haka ne muna tare da ku a duniya amma mu musuluncin har zuci muka yi shi yasa hasken mu bai dauke ba ku kuma naku a baki ne shi yasa hasken ya dauke da haka to duk wanda zai tsaya da kafafunsa ya tsaya gaskiya da gaskiya idan musulunci mutum zai yi 100% idan mutum zai hada musulunci da wani abin da musulunci ke fada da shi to wannan yana da yawar kansa ne da haka idan mutum sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai yi ta 100% ya yadda zai ma manzon Allah biyayya ya yadda zai bar bokanci zai bar tsafi zai bar sihiri zai bar dabo zai bar dabaru zai bi manzon Allah ne kawai abinda manzon Allah ya faɗa shine daidai wannan shine zai tsira wanda zai cakuɗa wannan da wannan in ana zan ce ce eh in ya ɓuya kuma ya barnarsa wannan shike da matsala wa yahsabuna annahum ala shay Allah ya ce ala tabbas ku fadaka innahum su waɗannan munafikan humul kadibuna su ne makaryata a imaninsu a duniya su ne kuma makaryata a cikin abin da suka gaya wa Allah maɗaukakin sarki a filin alkiyama
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون
الله استحوذ عليهم الشيطان كلمة استحوذ أي غلب wasta'ala shedani ne yayi galaba a kansu shedani ne yayi rinjaye a kansu wanda duk zai binne wani abu a zuciyarsa ya bayyana wani abu daban yana ganin zai ma Allah wayo yana ganin zai ma masu imani wayo wannan shedan ne ya gama cin nasara a tare da shi kamar da muka yi ta faɗa shi ne duk wanda ta san zuciyarsa 100% ba akan gaskiya take ba tana wasu ƴan dabaru da tana ganin ba a gano ta bane wannan ta sa a ranta shedan ne ya ci nasara a kanta ita ce yar kungiyar shedan a sahun ta za su tashi a ranar gobe alkiyama istahwadha alaihim ash-shaytan shedan ne yayi galaba yayi rinjaye a kansu fa ansahum dhikrallah sai ya mantar da su biyayyar Allah madaukakin duk wanda shedan yayi nasara a kan shi za ka ga ba zai bar shi ya zama to masallaci ba ba zai bar shi ya zama to mai azumi ba ba zai bar shi ya zamanto mai sada zumunci ba, ba zai batta ta zamanto mai sadaka ba, ba zai batta ta zamanto mai biyayya ga miji ba, ba zai batta ba ta zamanto mai tarbiyar kware ga yaya, ba zai batta ba ta zamanto mai zaman lafiya da makwabta, ba zai batta ba ta zamanto mai biyayya ga shugabanni. Fa ansahum dhikrallah, zai amantar da su ambaton Allah. Ai awamirahu fil amali bi ta'atihi, umarnin shi wajen aiki da da'ashi. Wakila zawajiruhu fil nahyi an ma'siyatihi, hanin da Allah ya kar a saba masa sai dan sai ya kangiza ta sai ta ci gaba da saba ma Allah madaukakin sarki, ba za ta na wannan sabo din ba. Za ga duk wanda shedan yayi nasara a zuciyarsa to aikin sabo baya masa wahala. Fa ansahum dhikrallah, ulaika hizbush shaytan, masu irin wannan sune ƴan kungiyar shaytani. Wannan kuma bangare na farko ne da Qur'ani ke magana akan shi. Duk ayyukan da mutane zai kai su wuta ya raba su da Allah, to zaka tadda cewa Al-Qur'ani yayi bayani akan abin da zai hana wa mutane fadawa cikin azaba. Ulaika hizbush shaytan, Allah ya ce ala ku fadaka inna hizbash shaytan, lalle kungiyar shaytan, ɗan sahun shaytan, ɗan fatin shaytan, humul khasiruna, waɗannan su ne asararru a ranar gobe alkiyama. Allah ya saba masu cikin su.
Innal ladhina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adallin, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz.
Na'am, Allah madaukakin sarki ce innal ladhina yuhadduna Allaha wa rasulahu, lalle waɗanda suke jayayya da Allah da manzon shi. Al-muhada, abinda malamai suka faɗa innal ladhina yuhadduna Allaha wa rasulahu, Allah yana bangare daban kuma suna bangare daban. Shine muhada, wani a ɗaya bangare wani a ɗaya bangare. To duk wacce ta yadda cewa umarnin Allah yana wani gefen, ita tana wani gefen daban, to wannan an samu matsala tare da ita. Idan aka ce Allah ya umarni lalle a ganki a gurin, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hadisi lalle a ganki a gurin, wannan ya miki daɗi ko ba miki daɗi? Allah ya hana kar a ganki a gurin, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana kar a ganki a gurin, wannan ya miki daɗi ko ba miki daɗi ba? In ma kin ji kuma, to za fa sakamakon innal ladhina yuhadduna Allaha wa rasulahu, waɗanda suke baran-baran da Allah da annabi shi, ula'ika, waɗannan su mutanen masu wannan sifa ɗin, fil azallina, suna cikin ƙasƙantattu a ranar gobe alkiyama. Ula'ika fil azallina, kataballahu, Allah ya riga ya zartar, kaga kalmar kataba, ay qaddarallahu wa awjaba, Allah ya qaddara, Allah ya wajabta, Allah ya tsara. La'aghlibanna, yace a ƙarshen al'amari ni ne zan yi galaba. Ana, Allah ya ce ni a matsayina na Allah ce ni ne zan yi nasara. Kuma dan Allah waye za su yi fada da Allah ya yi nasara akan Allah, ko da Allah ma bai fada ba? Amma da kansa yace kataballahu, Allah ya yi alƙawari, yace la'aghlibanna, yace tabbas, yace sai na yi nasara. Ana, ni wa rusuli, da manzanna, abinda na turo manzanni na da shi in tabbatar duk abinda za a yi sai ƙarshen al'amari ni zan yi galaba. Yasa an mun karanta Al-Qur'ani za mu tada annabi Nuhu, mutanansa sun yi 950 shekara suna ta'addanci, suna dukan annabi, suna so su kashe da'awar, amma da'awar ba ta mutu ba. Sai da aka yi shekara 950, Allah ya turo ruwan tufa na aka murkuje su. Allah kuma ya tsallakar da annabi Nuhu da masu imani. Wa najaynahu wa man ma'ahu fil fulk, muka tsayar da shi da waɗanda suka imani da shi a cikin kwale-kwale. Kaga kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli, duk ta'addancin Fir'aun da ya kalli duniya ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi, ban san wani abin bauta ba in ba ni ba. Ya sake shan iska ya ce ana rabbukumul a'ala, shine ubangiji madaukaki. Amma da Allah ya tashi ta bace aka ce annabi Musa da masu imani ku fita, Fir'auna ya bi su. Allah ya durmiyar da Fir'auna a cikin teku, annabi Musa ya dawo da shi da mutanensa, suka gaje Misra. wannan kaga kataballahu la aghlibanna ana wa wasu adawa haka suka yi haka samudawa suka yi haka mutanen Lut suka yi haka mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sun yi ta'addasi sun yi barna Allah sai masa albishir yace karka da mu ni ne na tsara ni ne zan yi nasara da manzannina ai da aka shata manzo Allah ya hijira an yi yaki a Badar an yi yaki a Uhud an yi sulhu Hudaybiya an yi fathu Makka an yi yakin Hunayn an yi yakin Ahzab waɗannan diya kokowa ne da aka yi amma Allah ya nasara da ya tsarfe sai da ya zamanto duk jaziratul arabiyya babu abin da ake sai addinin musulunci kaga kenan duk wacce take ganin ba za ta yi biyayya ga annabi ba wata ran wata rana ita ce za a yi babu ita duk da take ganin ba za ta wa Allah biyayya ba ita ce za a yi babu ita diya da take tsammanin tana da wani munafurci da wani kilibibi da ta tsara wannan ba za ta ci nasara ba lallai wata ran sai an yi abin da take ganin ba ta da ikon ta hana kuma Allah sai ya zartar da wannan abin nan da haka kenan kyakkyawar abin da za mu wa kanmu guziri shine mu tsaya akan imani mu tsaya akan biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu tsaya akan dokokin alqur'ani sai mu fado ɗan kungiyar Allah din kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha tabbas Allah madaukaki qawiyun shine mai cikakken karfi aziz shine mai izza shine mabuwayi shine wanda ba a gagara duk abin da yaso ya faru sai ya faru kuma duk abin da yaso ya zartar sai ya zartar inna allaha qawiyun aziz
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله المفلحون
نعم الله يقول لا تجد قوما بذاك تقسم وأنس متانيبا وأن القائدة في الله يعجي تد جزامنش koda malamai suna ganin ayar akwai wanda ta sauka a kan shi suna ganin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a kan shi ayar ta sauka amma ka'ida ce har Allah ta shi alkiyama ba za ka samu mutanen da imani ya zauna a ransu ba yayi musu tasiri ba yu'minuna billahi wal yawmil akhir suka yi imani da Allah suka yi imani akwai alkiyama yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu ka same su kuma suna nuna kauna ita ce kalmar yuwaduna suna musayar kauna dawa man hadda Allah wa rasulahu wanda ya sabani da Allah da manzon shi a can Allah ya gaya mana innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu to wanda ya dace zai yi gaba da Allah ba zai bi dokokin Allah ba to shi wanda ya yi imani da Allah kuma baya kaunar wancan wanda ya ce zai yi gaba da Allah madaukakin sarki yace ba za a samu ba in dai mutum mai imani ne to baya goyen bayan mai kiyayya mai fada da Allah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu suna kaunar masu sabani masu barambaran da Allah da manzon shi walau kanu aba'ahu koda waɗannan mutanen iyayensu in dai mutum mai imani ne da Allah kuma imanin ya zauna a zuciyarsa to ko iyayensu ne suka saba ma Allah suka yi barambaran da Allah waɗannan mutanen ba sa kaunar su yasa zaka samu a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda sun yi fada da iyayensu akwai wanda ma suka ce a ba su takofi su tare kan iyayensu saboda sun saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ne gaskiyar imani duk wacce take da gaske take za ta yi imani idan babanta baya kaunar Allah baya kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bin wata doka ta shari'a to za su iya raba gari a wannan gurin wannan babu ne yawaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahu koda waɗannan masu su sabani iyayensu ne ba ruwansu da shi aw abana ahum ko kuma iyayensu da suka haifa na tsotsansu idan iyayensu ba sa san annabi to ba sa san iyayen idan iyayen ba sa kaunar Allah ba sa kaunar iyayensu wannan ne masu imani yawaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana ahum aw ikhwanahum ko kuma ɗan uwansu ne ɗan uwanku idan ba sa son addini ba sa son musulunci ba sa son sunna ba sa son su taimaki addinin Allah kuma tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata kauna tsakanin su aw ashiratuhum ko dangi wannan galibi ne abin da mutane suke tuntuwa da shi a duniya ko da iyaye ko ƴaƴa ko ƴan uwa ko dangi so idan danginku ba sa irin addinin da kike da akwai ba sa san irin addinin da kike yi ba za su taimaki addinin da kike ba kuma sun san akan barna suke barnar za su taimaka kuma an yi wa'azi ba za su karawa sun yi nuna baran-baran suna fada da Allah da manzon shi to ba a samun kauna har zuci tsakani za a iya mu'amala ta dole amma zuciyar ta yadda tana so tana kauna wannan ba a yi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanuhum aw ashiratuhum Allah ya ce ulaika kataba fi qulubihimul imana wadanda ba sa kaunar makiyan Allah to sune Allah rubuta imani a zuciyarsu idan kuma za a samu wacce aka samu ba ta san Allah a gidansu kuma ana fadan da Allah ga abin da manzon Allah aka ce a watsar kuma ta nuna cewa tana san su sune nata to wannan babu imani a zuciyarsa amma wanda ta yadda za ta yi baran-baran da kowa za ta iya sabawa da kowa za ta iya rabuwa da kowa akan Allah da annabi aka ce ulaika kataba fi qulubihimul imana wannan sune aka rubuta imani a zuciyarsu tabbatar sai imani wa ayyadahum kuma sune Allah yake karfafar su bi ruhin minhu da wani ruhi daga gare shi da wani karfi da wani agaji wadannan sune Allah madaukakin sarki ya agaza musu wa ayyadahum bi ruhin min ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها كما الله ارانا غوبا القيامه زي شكر دسو جيداجن الجنه تجري تحتها من تحتها الانهار الجنه قسنتا ورمو ne suke tafiya an yi wayar wannan kogin na kayan ruwan dadi ne wannan kogin na zuma ne wannan kogin na nunu ne wannan kogin na giya ne kowane famfo kika mata abinda zai fitar da ban ne ta jirimin ta hatu hal anhar koramu ne da ban khalidina fiha idan an shiga aljanna a dawama za a yi a cikinta wani hili ya fi komai daɗi a lahira cewa duk wanda ya tsallake ya san ya tsallake a duniya wannan kalmar ta rahin khulud ita ce tashin hankali dan adam yana so duk abinda ya samu baya so ya kwace a hannun shi kuma sunnar Allah da wahala Allah ya baka abu bai kwace ba amma a lahira sai aka cire miki wannan ciwon da kin shiga aljanna sai aka kai khalidina fiha kina ganin arzikin da Allah ya tara miki a aljanna naki ne kaza naki ne kaza naki ne kaza kuma an ce matsiyatan gidan aljanna ba sune wanda idan aka hau doki a inuwar da za su fara hutawa to mai dokin zai wuni yana tafiya bai kure wannan inuwar ba wannan sune matsiyatan yanzu aka ce a lahira kina da fadin wannan masallaci da Allah wace irin birgima zaki kafin ki je bangon da daddare ki kwanta anan kina birgima a juma ki juya a juma ki birgita har gare wa ina ji ba za ki je karshen bangon ɗakin wannan ba to amma aka ce fa wannan bai fa kai inda za a rataye dorinar dan aljanna ba ko takalmin sa in ya sulle riga ya rataye to fadin masallacin nan ya mai kada arzikin ba irin na kadan bane ba kuma idan aka bada aka ce khalidina fiha akwai dawama na duk da wasu mulkin duniya duk abin da Allah ya bada ana yi a gidajen gwamnati na jihohi ko na tarayya abin da yake fara ta da hankalin shugaba shi ne in na kare tonuwa ta biya za a yi zaɓe na biyu in dawo shi ne tashin hankalin idan an yi zaɓe na biyu ya gama ya za a iya samun abin da ake masa a gidan gwamnati ya dore wannan shi ne tashin hankalin sa wani yake hana hibacci shine barazanarsa zai saci kudin ya saci kudin yana so ya nema wa kansa wannan dadin ba kuma zai taba samu ba wannan kuma bai kai ba abinda za a samu a dandamalin adangaramar aljanna to in ka shiga wannan ciwon dan adam tunda ya san ga yadda duniya take ana samu yake tsubu cewa sai Allah ce wannan arzikin da aka baka khalidina fiha akwai dawwama a cikin sa babu ran da zai kare arzikin aljanna ba ya kare kuma banda wannan aka ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su labarin da Allah zai bada ya yarda da ke yafi aljanna dadi idan Allah ya yarda da ke babu abin da zaki ya zama to ne babu abin da zaki ya zama to ba daidai ba wa radu anhu kuma kuma sun yarda da Allah dan haka an samu kyakkyawar fahimta tsakaninki da Allah amma ba a samun fahimta sai kin yarda kowaye a duniya zaki iya rabuwa da shi idan ba a tafarkin Allah yake ba idan baya san manzon Allah zaki rabu da shi idan baya san shari'ar Allah zaki rabu da shi idan baya san addini zaki rabu da shi to sai kin samu wannan ne Allah zai baki aljanna ya yarda da ke ya maki yarda da shi Allah ce ulaika hizbush shaytan a ilaika hizbullah waɗannan su ne ƴan bangaren Allah madaukakin sarki duniya bangare biyu ce waɗancan su ne bangaren shaytan waɗannan kuma masu imani da ya tabbata a zuciyarsu su ne ƴan bangaren Allah Allah ce tabbas ala in hizballahi ƴan bangaren Allah humul muflihuna su ne masu cin nasara a duniya ƴan bangaren Allah kuma su ne masu cin nasara a lahira Allah ya sa mu a bangarensa Allah ya sa muna masu cin nasara a duniya Allah ya sa muna masu cin nasara a ranar gobe alkiyama wannan ina da shine karshen sura din ko insha Allah za mu tsaya anan gobe kuma sai mu duba wata sura da ta dace insha Allah sai mu dauka sai mu tashi karatu a kan ta insha Allah kafin mu je ga tambayoyi da aka mai goma na ce za mu rika yin ɗan tambayoyi ɗaya biyu uku ko ina wacce ta hirya ta ɗaga hannu na? Ina ɗaya da ta shirya ba mai wahala ba ce tambayar na'am to mu tsau kusa na'am malama da za mu fara karatu wannan tambaya uku ce zan miki a ciki tambaya uku ce da zan miki a cikinta za mu rika tambaya ana rubuta sunan waɗanda suka ci nasara har mu je ƙarshen karatu ɗin insha Allahu ta'ala tambaya uku zan miki a wannan sura ɗin ita wannan sura mun ce suna guda biyu ake mata da wani suna da wani suna na suratul da Allah ba ma son surutu yawwa to wannan kin faɗi tambaya ta biyu matar da aka saukar da sura saboda ita ya sunanta na? Bakya na? To, illar makara kenan. Ina yi tambayar kuma wasu zan canja. Na ga kici ta biyu ɗaga hannu ko? Kin shirya? Za ki tambayar daban kuma. Matso kusa ke wato? Matso kusa ko nan bara maimaita miki tambayar farko ita wannan surar suna nawa take da akwai da wanne da wanne mujadala da mujadila ana iya ce mata suratul mujadala da fataha ana kuma ce mata suratul mujadila da kasra mujadala shine tattaunawar mujadila wacce tayi tattaunawar ko ana yi mata suna a dalilin tattaunawar da aka yi ko kuma ana mata suna da wacce ta da kikirji ta tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kin ji tambaya ta farko wacce take bonus ne ita matar da aka saukar da surar akanta na mai ta miki tambayar da ta ji har yanzu ko na baki bonus din ya sunanta Khawlatu bintu Tha'laba ko kuma me aminci akwai sabani akan sunan ko ko Jamila na'am ko me mu karɓi tambaya ta biyu an ansa ta insha Allah ta'ala sai tambaya ta uku kungiya nawa ce a duniya na ɗaya ce wacce ce ɗayar na ba ki sani ba Allah sarki ta ci tambaya ta biyu da kin ci ta uku da kin ci ya tambaya da ya rubuta sunan ki cikin waɗanda za su samu kyaututtuka in mun je ƙarshe muka haɗa wanda suka ci daga cikinsu za a sake zaɓar guda ɗaya to amma da kin ci tambaya bi kin faɗi da idan haka baka cikin da suka ci yanzu nan muka kare karatun kungiyoyi yanzu sai dai an sa ta a bonus ba maki ita na'am kungiya dutse kungiya dutse da wace da wace na ba na ji malama akwai hizbullahi akwai hizbul shaytan shikenan sune kungiyoyi ulaika hizbullah ulaika hizbul shaytan ko dai mutun ya zamanto tsarin rayuwar da yake a bangaren shaytani yake yin ta ko ya zamanto tsarin rayuwar da yake a bangaren Allah madaukakin sarki yake ta wannan shine rayuwa da haka kenan tunda kungiya biyu ce lalle ina da buƙatar in yi takatsantsan a rayuwata duk abin da ne wanda Allah bai so yana fada da shi zai iya fitar da ni daga bangaren Allah madaukakin sarki idan aka fita daga bangaren Allah madaukakin sarki aka ce ulaika bil azalin wannan suna cikin kaskanci cikin kaskantar waɗanda kuma suka yi daidai aka ce ulaika hizbullah waɗannan su ne kungiyar Allah Allah ce kuma hizbullahi humul muflihuna su ne masu cin nasara malama ko wanda muke da tambaya ɗaya madadin wannan na a dawo a cike ta uku na'am aya ɗaya ce na ce an yi ittifaki a duniya cewa ita ce ba a soke ba a malamai suka ittifaki cewa an soke ta amma duk sauran ayoyin da ake cewa an soke hukuncinsu an soke hukuncinsu an samu malaman da suka ce a'a amma aya ɗaya ce aka samu a Qur'ani da aka ce an soke hukuncinta an yarda يا أيها الذين آمنوا بيان جهوسا ويقول دي أنسى سيكي باكي لك أنقلوا لينكي نعم كما كما أنت دكا كراتينيون يفعنا ميكي تنبيرك ما نعبر يكين ذاكي لك هلو نعم aya ta goma sha biyu ita ce wace ya ayyuhal ladina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu ita ce bayna idaina jawakum sadaqa na'am to yanzu da ke da malama duk kun yi tambaya biyu baran kara ɗaya to wacce ta ansa a cikin ku ita ce mai tambayar yau haka ne manuro sai za mu ba su ba mu tambaya ɗaya mana da rashin ko mu tambaya ɗaya mu ba su guda biyun ku duka ko ke ko malama barira da muka zo karatu ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum mun fidda wani fiqhu a gurin ko menene huku fiqhu da muka fidda idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum in an ce ku matsa ku Allah zai kuma buda muku an ce ku buda Allah zai buda muku sai muka ce a rayuwar yanzu akwai wani abu da zai iya kama mu fadada bai ko mu kan majalisi menene muka ce za a iya fadadawa zuwa gare shi da ke ansa na'am eh ta yi hulun asa eh dai kina daga murya fa wato banna so na fi so su ji ansar daga bakin ki kar su ga kamar ni ne nake agaza miki ko dama da kina kusan ba sai baki ma kira kon su ji na'am kuna ji wa me take cewa na ban ta kuna ji na'am 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 daga cikin hukuncin da muka fadada da muka zo bayani akan ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu mun sai ayat ta sauka ne dan bayani a tsarin zamantakewa na masallaci ko gurin karatu sai nace amma a hankali ta a yanzu wata koda mijinta yana da dakuna zaka ga mata tayi kokari ta cike dakunan wannan wannan da kayan yara wannan da tsumokarai wannan da itace wannan da kaza sai muka ce lokacin da mutum ya buƙaci ɗakin zai sa mata kishiya a ciki to ta dauki wannan ayar ta yi amfani da ita zai taimaka mata wajen zaman lafiya a gidanta idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu to ta dage wannan tsumokaran nata in ya so ta kira ɗan bola bola su saya ta kwashe a gyara a bahi dama ya sa wacce zai sa a cikin ɗaki in ta yi dan Allah dan biyayyar Allah madaukakin sarki watakila Allah sai ya buɗa mata gunda za ta zauna ita kuma a gidan aljanna da aka malam ku rubuta mana sunan Barira Aliyu tana cikin da suka fito a wanda za su je karshen karatu mu ga abin da Allah madaukakin sarki zai hukunta ta ci tambaya guda uku sai tambayoyi da aka rubuto mun su kamar haka malam kin ga Allah bai baki na da rubutu assalamu alaikum warahmatullahi dakta da fatan an tashi lafiya dakta dan Allah ayi mana bayani akan sallar tahajjudi da kuma hukuntanta sallar tahajjudi sallah ce da aka yi a cikin dare kai sallar tahajjudi sallah ce da ake yi cikin dare wannan a ramadana ne ko ba a ramadana ba wajibi ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sunna ce ga al'ummar wanda Allah ya bashi dama ya samu iko shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya umarce shi da cewa wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda kai a cikin dare ka dage da wata salloli shi ne aka samu wata suna tahajjudi fatahajjad kai kokari nafilatan laka kari ne akan wajibcin salloli da aka dora wa al'ummarka me yasa aka kara maka sai aka ce asa ana sa ran an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda Allah zai tayar da kai a wani matsayi abin yabo a ranar gobe alkiyama dan haka yawan sallah wacce take ba ta farilla ba a cikin dare ko a ramadan ko ba a ramadan ba wannan ita ce ake kira tahajjudi ana iya yin raka'a hurhudu ana iya yin raka'a biyu amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ramadan da ba a ramadan ba yana yin su ne raka'a 11 wannan ita ce ake kira sallar tahajjudi ita ce ake kira qiyamul layli ita ce ake kira tarawih sallah ce da ake neman kusanci da ita kuma yawan sallar tahajjudi a cikin dare yana bawa mutum matsayin da bai taba tsammani za a bashi ba wani mutum yazo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina so a aljanna din makwabce gani ga kai sai ce fa inni ala talabika bi kasratis salati to kamun taimako kai ma da yawan sallah zamu hadu a ranar gobe alkiyama da haka mai so zai hadu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita salloli na nafilfili da lara ya yawaita salloli na nafilfili da daddare wata ilmi tambayar tana tambaya akan sallar tahajjudi da ake yi a dararar ramadana wanda mata suna fitowa ɗan mata suna fitowa ita ba dole bane sai an fito idan kuma mace ta kama za ta fito akwai aminci akwai rahin barazana ba za su yi hira da saurayi ba ba za su yi chatting da saurayi ba ba za su haɗu ba ta baro gidansu ba ta masallaci ba ta gidansu ko akwai amini da zai rakota an san fitina ba za ta faru ba wannan babu laifi ta zo masallaci tunda ba za ta iya sauke Qur'ani a gida ba wata kiganda za ta iya kama ta amma ganin gawa ne za a dibi mata kewa za ta ji nishadi za ta yi karazana za ta kwaikwayi wannan ta kwaikwayi wannan wannan babu laifi idan ta zo masallaci ta yi matsawar an fuko ta daga fitina matsawar wani abu na ashararanci ba zai faru ba matsawar akwai aminci kowa za su taho da babanta su koma da shi ko da wanta su koma da shi ko su koma da kananta su koma da shi kuma duk motsinta ana da aminci kuma in san samu ne duk wanda za ta taho da hajji iyayenta su tabbatar wayar ta sun karbe ba ta da wayar da za su tattauna da saurayi ko ta masa flashin mun fito fa ko ta ba shi labari muna filin ta hajji wannan babu laifi idan an amuta daga waɗannan fitintunin wallahu ta'ala assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana mai albarka amin malam mahaifiyata ta kasance idan tana sallah a lokacin da ta dago daga ruku'u tana cewa Allahu akbar idan kuma za ta tafi sujada sai ta ce sami Allahu liman hamida malam na kasa gyara mata sai na kunna mata yadda Albani zare ya koyar a wata to malam har yanzu bata gyara ba ya zan yi eh tana kuskure idan an dago daga ruku'u madadin ta ce sami Allahu liman hamida za ta tafi sujada ta ce Allahu akbar ita kuma sai ta juya in ta dago daga ruku'u sai ta ce Allahu akbar idan ta tafi sujada sai ta ce sami Allahu liman hamida an samu kuskure wajen bata karatu ya za a yi dagewa za ki yi da kokarin gyara mata da kokarin nusar da ita kuma da addu'ar Allah madaukakin sarki ya bata ikon fahimta da ikon gyarawa idan kuma kin san akwai malamin da ta yadda da shi ta gamsu da shi a unguwar ki hada su da shi ya zai mata bayani da jan hankali sai Allah madaukakin sarki ya taimake ta ta gyara din insha Allah assalamu alaikum Allah ya kara wa malam ilimi tambaya ta anan shine mace ce suka rabu da mijinta saboda zaman nasu babu kwanciyar hankali a tsakaninsu kuma ita ta yi addu'a ta roki Allah ya kawo ƙarshen zamansu da shi saboda kullum ba kwanciyar hankali a tsakaninsu kuma yanzu shine wasu suke cewa wai ba lalle ta samu aljanna shin malam wai haka ne dan Allah ina so a min bayani menene matsayina Allah mai da malam jira lafiya ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba'si fa haramun alaiha ra'ihatul janna aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam duk mata da tace mijin ta sake ta babu wani dalili da zai jawo a buƙaci sakin mun ji ka'idar ba wani dalili da zai nuna ko zai jawo a buƙaci sakin to haramun ne ta samu ɗanɗanan aljanna idan ana zaune lafiya kuma zamantakewar da take irin ta ake kuma ana zama a irin wannan zamantakewa kawai saboda huduba ko tura kunne sai ta buƙaci a sake ta an saka ta ɗin ko ba a saka mata ba ita ƴar wuta ce har sai ta nemi tsaro da gyara tsakaninta da Ubangiji to amma ita wannan kaga ta ambata zaman babu daɗi kuma babu daɗi kalma ce mai yawa wataƙila a ƙarƙashin babu daɗin akwai uzurin da kowa zai mata cewa eh lallai zaman irin wannan da shi gara a haƙura idan mutane sun gamsu da irin wannan zaman gara a haƙura ta yi addu'a kuma Allah ya karɓi addu'ar ta aka rabu babu wani abu da zai hana ta shiga gidan aljanna ta sake aure ko ba ta sake aure ba insha Allah ta'ala za ta samu aljanna din insha Allah Allah ya tsare mu Allah ba mu dacewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin sai gobe idan Allah ya kai
ko ta kanira ko ta ne